écoute d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sasha Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 29 ga watan Yuli na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da 'yan bindiga ke zafafa kai hare-hare a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya da kewaye a 'yan kwanakin nan, makwabciyar jihar Nasarawa ta fara daukar matakan tsare rayukan al'ummarta. Gwamnatin jihar ta bada dalilin rufe makarantun jihar, kamar yadda kwamishiniyar ilimin jihar Hajiya Fatima Jimeta Sabo ta yi karin haske.
Mu a jihar Nasarawa muna zaman lafiya, amma sanin kowa ne cewa muna makwabtaka da babban birnin tarayya Abuja. Akwai manya-manyan local government mu guda biyu wanda suna sharing boundary da federal capital, kuma a wannan wurare muna da makarantu da yawa.
To bayan haka za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da cece ku ce game da batun tsayar da dan takara musulmi kuma mataimakinsa shi ma musulmi a babban zaben Najeriya da ke tafi a shekarar 2023. Sannan kuma muna nan tafi da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labarin. Yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha sun ce harin da Ukraine ta kai a gabashin Ukraine ya kashe fursunonin yakin Ukraine akalla 40 da aka kama a fadan da aka gwabza a Mariupol. Yan awaren sun ce akalla fursunoni 75 ne suka jikkata. Fursunonin yakin na Ukraine, wato POW a takaice, na daga cikin waɗanda suka fake a masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal da ke Mariupol, inda suka samu nasarar turjewan sojojin Rasha na kusan watanni uku. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin sanarwar sirri ta shafin Twitter a ranar Juma'a cewa a cikin wani gagarumin sauyi, Rasha ta miƙa alhakin wani ɓangare na ayyukanta na gaba ga ƙungiyar Wagner, wani kamfanin sojin Rasha mai zaman kansa. Matakin ya sa da wuya Rasha ta musanta alaka tsakaninta da irin waɗannan kamfanoni na ƙasarta, in ji sanarwar. An ɗauki matakin ne a cewar ma'aikatar saboda alama Rasha tana da ƙarancin sojojin yaƙi. An tafi da wani jirgin Rasha cikin murna saboda an ajiye shi ba bisa ƙa'ida ba. Jirgin saman sojan na zamanin Soviet bai zama abin tsoro ba, kamar yadda ake nuna shi a gaban jama'ar Ukraine masu farin ciki da suka hallara don murnar kamar jirgin. Bisa ka'ida, MTLB na shekarar 2070 na sojojin Rasha ne, amma sun yi watsi da shi a arewa maso gabashin Ukraine, kimanin kilomita 30 daga iyakar ƙasashen makwabtan da ke faɗa da juna. Wani direban tarakta mai suna Vitali Danashenko ne ya same shi, wanda ya yi murmushi da lumshe ido yayin da yake janye wannan jirgi mai kamar wata babbar kyauta da ya tsinta a kusa da wani fili da ke ƙauyen Malarogan, inda a ƙarshen watan Maris yayin wani aikin janye dakarun Rasha na gaggawa. Majiyoyin 'yan gudun hijirar Belarus sun ce ayyukan sojojin Rasha na baya-bayan nan a cikin ƙasar Belarus ɗin, babban aminiyar Moscow, sun nuna cewa Rasha na ƙoƙarin ci gaba da fuskantar barazanar kai hari daga Belarus akan arewacin Ukraine, bayan da ta gaza a wani hari ta ƙasa a yankin da ke ɗauke da babban birnin Ukraine, Kyiv, a farkon wannan shekara. Yayin da 'yan jarida da manazarta da 'yan adawa na ƙasar Belarus ke cewa da alama wani harin da Rasha ta kai a arewacin Ukraine daga ƙasar Belarus bai zo ba, lamarin da ya haifar da cece kuce a tsakaninsu kan ko dakarun shugaban Belarus Alexander Lukashenko za su shiga irin wannan farmakin na Rasha. Dakarun Rasha da ke Belarus sun shiga arewacin Ukraine ne a farkon farmakin da Rasha ta kai wa ƙasar a ƙarshen watan Fabrairu a yunkurin da take yi na ƙwace birnin Kyiv mai nisan kilomita 150 daga kan iyakan Belarus. Lukashenko ya kiyaye sojojinsa daga shiga kai tsaye a cikin harin, yayin da yake ba da goyon baya tare da barin sojojin Rasha su yi amfani da yanki na Belarus da kayayyakin more rayuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai shari'a Samuel Alito, mai ra'ayin mazanjiya na kotun kolin Amurka, yayi watsi da sukar da wasu fitattun mutane a duniya ke yi na hukuncin watan da ya gabata, wanda yayi watsi da hukuncin da Roe v. Wade ya yanke a shekara ta 1973 kan haƙƙin zubar da ciki. A jawabinsa na farko a bainar jama'a tun bayan matakin, wanda ya kai ga wasu jihohin Amurka masu ra'ayin mazanjiya na sanya dokar hana zubar da ciki, Alito ya yi watsi da sukar hukuncin da ya fito daga Prime Minister Burtaniya Boris Johnson, shugaban Faransa Emmanuel Macron da Prime Minister Canada Justin Trudeau. Bugu da ƙari, Alito ya kai hari ga yariman Burtaniya Harry, wanda aka fi sani da Duke na Sussex, wanda ya yi nuni da hukuncin zubar da ciki a wani jawabi da ya yi a Majalisar Ɗinkin Duniya a makon da ya gabata. Zanga-zangar adawa da gwamnatin mulkin sojan Guinea da kuma yadda take tafiyar da shirin komawa kan turbar demokradiyya ya kawo cikas a babban birnin kasar jiya Alhamis, inda masu shirya zanga-zangar suka ce an kashe mutum ɗaya. Zanga-zangar wadda aka shirya a makon da ya gabata ta fara ne gabanin sharhin da shugaban kungiyar kasashen yankin ya yi, wanda ya yi ikirarin shawo kan gwamnatin mulkin soja da ta rage wa'adin komawar mulkin demokradiyya. Gwamnatin mulkin sojan dai ba ta tabbatar da kalaman nasa ba.
Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu bude taskar rahotanninmu da batun tsaro a Najeriya. Yayin da matsalar tsaro ke kara ta'azzara a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, jihohin da ke makwabtaka da birnin kamar Nasarawa sun fara daukar matakan tsare rayukan al'ummar su ciki har da rufe makarantun firamare da na sakandare a fadin jihar, lamarin da wasu suka yaba da shi. Ga rahoton da Zainab Babaji, wakiliyar muryar Amurka, ta aiko mana.
Yayin da matsalar tsaro ke kara ta'azzara a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, jihohin da ke makwabtaka da birnin sun fara daukan matakan kare rayukan al'ummar su. Matakin da gwamnatin jihar Nasarawa ta dauka na rufe makarantun sakandare da firamare a jihar ya sanya al'ummar jihar yin kira wa gwamnati kan ta dauki matakan tsaro don baiwa dalibai damar samun ilimi. Rufe makarantun ya zo ne a daidai lokacin da dalibai ke rubuta jarabawa ta ƙasa da zai ba su guraben shiga manyan makarantu. Wani da ke zaune a kan iyakar Abuja da ya buƙaci in saka ya sunansa ya shaida min cewa rufe makarantun zai shafi harkar ilimi a Najeriya.
Bayan abun da ya faru a Kuje, ya sake faruwa a wani community kusa da Government Federal Government College na Kwali, amma ba cikin makarantar ba. To akan abun da ya faru a Kuje kada sake faru ma yaran makaranta a Kwali, shine aka ce minister ya ba da umarni cewa makarantu duk a Abuja su rufe su. Amma tun da kuma Nasarawa State yana da boundary da Abuja, to kagan kuma dole an ce abun da ya taba hanci ya taba ido.
Kana ga kamar ta ina irin wayannan tashin hankula za su shafi harkokin ilimi?
Dole ya shafi harkokin ilimi, saboda jarabawan da ya kamata a ce sun rubuta a cikin sati ɗaya ko sati biyu, aka ce su yi shi a cikin kwana biyu. Don akwai makarantar da suka rubuta jaraba a rana ɗaya ma sun rubuta paper guda shida. Dole kuma ba faɗa ma ba, za wannan abun zai shafi ilimi.
Ita ma wata uwa daga jihar Nasarawa, Honorable Hafsat Abdullahi, ta ce matakin da hukumomin suka ɗauka na sallamar yara daga makarantu ya yi daidai.
Yara sun koma makaranta, sun fara karatu, an biya kuɗi, an biya kuɗin ɗaki, a yi komai ga halin da ake ciki. Dole ne za a ji wani abu, amma in babu lafiya ba abin da zai gudana. Muna kira ga gwamnati, wannan matakin tsaron da ta ɗauka ya kamata ta ɗauka saboda kare rayukan mutane.
Shiko Alhaji Garba dan Malam daga garin Kefi a jihar Nasarawa yace tun farko sakacin gwamnati ne ya kawo halin da al'umma ke ciki.
Wannan daidai ne, ta dauka don kare kansu, amma gaskiya bai kamata har ya kai wannan matsayin ba. Tun tunin ya kamata gwamnati san abin da za ta yi.
To ya za a gyara?
Ta ka bai da wani gyaran zai. Ko gwamnati sun yi, kun ga musu, ko gwamnati sun sani ai.
Gwamnatin jihar ta Nasarawa dai tun farko ta ce ta dauki matakan rufe makarantun ne ba wai don akwai barazanar tsaro a jihar ba, sai dai don kariya. Hajiya Fati Jimeta Sabo ita ce kwamishinan ilimi a jihar Nasarawa.
Mu a jihar Nasarawa muna zaman lafiya, amma sanin kowa ne cewa muna makwabtaka da babban birnin tarayya Abuja. Akwai manya-manyan local governments mu guda biyu, wato Karo local government da kuma Toto local government, wanda suna sharing boundary da federal capital. Kuma wannan wurare muna da makarantu da yawa, so muna ganin abin da ya faru a Abuja kar ya zamanto just proactive measure muka dauka, kar ya zamanto abin da zai iya splitting zuwa wannan jiha ta mu.
Kwamishinan ilimi a jihar Nasarawa kenan Hajiya Fati Jimeta Sabo. A halin da ake ciki dai daukacin makarantun gwamnati da masu zaman kansu da jami'o'i da wasu manyan makarantun jihar ta Nasarawa za su kasance a rufe har sai lokacin da al'amura suka daidaita. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. A Najeriya har yanzu batun tsayar da dan takara musulmi kuma mataimakinsa shi ma musulmi na ci gaba da janyo cece-kuce. Haɗaɗɗiyar kungiyar Kristocin Najeriya ta kan ta nuna rashin amincewa da matakin. Lamarin da shi ma tsohon kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Yakubu Dogara ya goyi bayansa a baya-bayan nan. Sai dai wani malami a kwalejin shari'ar musulunci da ke garin Misau ya ce ba a gina mulkin Najeriya akan tafarkin addini ba. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Wannan matsayar da tsohon kakakin Majalisar Wakilai Musa Yakubu Dogara ya dauka ya biyo bayan taron da kungiyar kan din ne ta gudanar a birnin Abuja a satin da ya gabata. Bishop Estefanus na ɗarikar Gospel Worldwide kuma tsohon shugaban kungiyar kan na karamar hukumar ta ba balewa a jihar Bauchi ya yi ƙarin haske kan matsayin Yakubu Dogara.
Abinda shi tsohon kakakin Majalisar Wakilai na tarayya Right Honorable Yakubu Dogara da bayanin da ya bayar a wannan taron da aka gudanar, abinda shi kakaki yake fadi a takaice shi ne waɗanda suka taso da zance cewa lallai a sami shugabar ƙasa musulmi kuma mataimakin shugabar ƙasa musulmi wanda daidai ne da wanda ya fito ya ce shugaban ƙasa Krista, mataimakin shugaban ƙasa Krista ne, ya ce mutane masu irin wannan ra'ayi mutane ne marasa adalci, mutane ne wanda ba su son kasancewar Najeriya kasan da ya haɗa addinai daban-daban. Allah ne ya haɗa mu musulmai da Krista. Idan da Allah ya so mu zama musulmai, sallah ko Krista, sallah ko matsafa, sallah ko marasa addini, sallah Allah yana iko 'yan Najeriya su kasance haka. Amma Allah ya ga haka bai dace ba, ya bar kowa da zaɓin addinin da yake so, ya rarraba addinai ko kowa da zaɓinsa. Allah kuma ya ga haka ya yi daidai. To mutumin da ya ga haka bai daidai ba, mutumin nan ba na Allah ba ne, baya goyo baya abin da Allah yake so al'umma su yi zama da kewa da shi, shi ne a takaice abin da shi yake faɗi.
A ɗaya hannun kuma Sheikh Ibrahim Ismail Imam, malami ne a kwalejin koyar da shari'ar musulunci da ke garin Misau a jihar Bauchi, ya ce Najeriya ƙasa ce wanda ba ta da addini guda ɗaya a gwamnatance. Sannan ya ci gaba da cewa
Najeriya ƙasa ce wanda ba ta da addini guda ɗaya, akwai Kirista, akwai musulmi, akwai pagan, a gwamnatance ba ta ɗaukan wani addini guda ɗaya, duka addinanta ne. Saboda haka ba abin mamaki ba ne a zo takara a samu duka musulmi sun zo. Amma mun fa yanzu Najeriya ba wai a ce Kirista ko musulmi damuwanmu wadda zai sai da adalci, saboda halin da ƙasar take ciki na rashin zaman lafiya, na tashin tashina, na rashin watan ina aka fuskanta, ga tsadar rayuwa, ga kashe-kashe, ga kinnasin a tara a kawo mutane su biya kuɗi. Muna neman adalin da zai samo Najeriya a cikin wannan halin da samu kanta a ciki, a samu gudanar da adalci wa 'yan ƙasa, talakawa su samu watan watayawa. Shi ne murhun, ba wai wani a ce lallai sai wane ba. Ƙasarmu Najeriya tebur ne, tebur kowa zai zo da abincinsa. Najeriya ita ce ma haɗanmu kowa da irin abin da yake ci, a matsayinmu na ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, a tsarin mulkin Najeriya ba ba maganan kabilanci a cikin sa ana neman haɗin kan kasar ne tunda kasar ta kunshi al'ummomi da yawa ta kunshi shugaban jinsin addini daban-daban saboda haka wannan ba don ya juyo ga haka wannan ba rashin adalci bane yadda zabe ta tsaya ta kama ne muna fata Allah ya za'a mana da zaman alkhairi ga kasar ga ƴan kasar ga al'umman kasar ga yanayin kasar bisa hal take ciki na karaya ko ta ina da rashin zaman lafiya wannan shine manufar Najeriya yanzu ba manufar a ce kirista ko a ce musulmi bane
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga awwal garba da rahotanmu na musamman
Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya kawo ziyaran aiki na kwanaki biyu a kasar Jamhuriyar Kamaru inda shugabannin guda biyu na Kamaru shugaba Paul Biya ya yi masa lale marhaba kuma suka tattauna a tsakanin su kan waɗansu al'amuran diplomasiya al'amuran da su ne tsaro kasuwanci noma da kiwo da kuma albarkatun ƙarƙashin ƙasa wanda kasar Jamhuriyar Kamaru ta mallaka Shugaba Paul Biya ya ce kasashen guda biyu sun jima suna alaka tsakanin su ko da yake suna alaka da waɗansu kasashe kamar kasar China, kasar Russia, kasar Amurka, Burtaniya da India da kuma kasar Brazil haga kasar Japan da kuma sauransu. Na tambayi Professor Abdul Razak kan wannan ziyara da Shugaba Macron ya kawo kasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Gaskiya zuwan Macron kasa kasanmu na Kamaru kasa mai albarka kasan su matan sun san irin albarkacin da kasan Kamaru take kunshe da shi to zuwan sannan ya zo ne domin kada wannan kasa ta kubuce masa domin sun ga cewa gashi Kamaru ta fara daukan wata yarjejeniya da kasar Rasha to kun gani to shine kuma zuwa domin su jaddada waɗannan abokantakan su da da suke nan tun lokacin mulkin mallaka
professor kasar Faransa ta da tana da kusan kashi 60 cikin 100 na harkokin da suke gudanarwa a kasar Kamaru sai kuma gashi yanzu abubuwan sun sauka daga kashi 60 sun dawo kashi 18 kai baka cewa wannan abin zai iya kawo waɗansu matsaloli tsakanin Kamaru da kasar Faransa ba
Malam Muhammadu ba wani matsala sam da zai kaka san Allah ya ba mu shugaban kasa wanda a duniyan nan shine mafi jima a kujera kuma shine kuma mafi shekaru a kujera to kaga ya ba ma Macron din amsosi daban-daban da shi ma kansa Macron din ya san cewa shi yaro ne ma a cikin fannin siyasa domin Kamaru don shugaban kasan Kamaru Paul Biya ya nuna ma Macron cewa Kamaru kaman gona ne ko muna da abokane da akwai China da akwai Brazil da akwai Ingila da akwai Jamus da duka dai America to ka gani to wanda yake nan kaman wajen takara ne wanda ya iya rawa shi ne
to ya kace ganin haduwar shugaban kasar Faransa Macron da dan shugaban kasar Kamaru Frank Biya wanda aka yi a nasiri ba kamar shine zai iya gadan mahaifinsa ba kan kujerar kasar Kamaru
wannan kam zance ne Malam Muhammadu Awal ni akan matsayina dan Kamaru bazan iya ba da wani magana akan wannan ba domin muna da kundin tsari yanda kundin kasanmu ya tsara komai yan ka gane ai to shi yasa ma da aka yi mafobian din tambaya akan wannan ya nuna musu cewa ina tafiya ne akan kundin tsari yanzu ya yi shekaru uku a shekaru bakwai da zai yi to shi ne ce idan shekaru bakwai sai idan an ci gaba da daukansa kuma to zai ci gaba idan kuma ya fadi zai koma kauyen sai huta to ka san koma kauya hutan nan cewa yayi retire kenan
Alhaji Garba shima ya yi mini karin haske kan zuwan shugaban kasar na Faransa Emmanuel Macron a kasar Kamaru
Assalamu alaikum Rajabul. Tamban da kai yana da muhimmanci. Ka san yau duniya ta canju. Kasashen Afrika su ma idan su ya budu. Kuma masu tafiya da kasashen Afrika da mataimakan su ilson ilmantu. Shi sa kaga yanzu ba komai ake zuwa aiwa kasashen Afrika ba ko ba komai ake sa su ba to shi sa kaga shi wannan ziyarar da Macron ya kawo kasan Kamaru yana cikin irin yarjejeniya da yake kasashen duniya yake hada kasashen duniya domin mai isa kowace kasa tana da yadda take tafiyar da al'amuran ta da kuma take tafiyar da abokantakanta da waɗansu kasashen to Faransa ba zancen abokantaka ba ne Faransa zancen uba ne don su suka ba mu yanci ta jiki su muka samu yancin kai to amma wannan ziyarar shi kanshi Macron ya la'akarin cewa shauran manyan kasashen duniya suna shigowa kasashenmu kasashen Afrika suna shigowa kasan Kamaru suna samun suna kawo sauki a abubuwan da Faransa take tsadanta mana shi sa kaga in ka duba a dubban maganar tattali Faransa ta yi asara da yawa domin waɗansu abubuwan ya koma shashin Rasha ya koma shashin China ya koma shashin India ya koma sauran kasashen da suke tasowa to kaga shi sa kaga dole ne a wajen su yanzu su canza tafiya su zo su yi magana da murya ba muryan uba ba muryan partenaire murya ta magana kamar ta san menene amfanin ta da abin da wannan abubuwan ne duk abu ne da za a duba a gani amma ba wai abin nan bane amma kasan Kamaru tana da dubban relation da kake magana tsakanin Kamaru da Rasha Kamaru da India Kamaru da China Kamaru da shauran kasar Afrika su wayannan manyan kasashe su Jamus su Italy wannan tsohon magana ne ba maganar yanzu bane dama tuntun muna da farka da muna da abokantaka da Rasha muna abokantaka da China muna abokantaka da Jamus da Ingila duk muna da su ai kuma muna da cooperation militaire da kuke magana duk muna da shi da su kaga maza da aggress marine musu ke da fiya training da ko kuma har Israel duk muna da hadu da su kuma shi za ka ga dole ne yanzu Faransa ta san cewa Afrika ba garkenta bane shi saka ga ta fito yanzu suke nema su dudduba irin kuskuren da suka yi wa kasashen mu su gyara su ga me za su bawo mana na da mu ma al'umma za su yi amfani
Alhaji Ali dan adawa ne a kasar ta Jamhuriyar Kamaru shi ma ga abin da yace
zan fara ce muku wato dai dalilin da zai kawo Emmanuel Macron shugaban kasar Faransa kasan Kamaru shine wato yakin da ake yi yanzu tsakanin Russia da Ukraine ya tona ma kasan Kamaru ne asiri ko kuwa ya bude ma kasan Faransa ido dangane da cewa lalle kuwa da ku kasashen Afrika da yawa da take batar da hannu akai wato ba ta da wani abin fada a ji akan waɗannan kasashen domin kasashen sun zabi bangaren da za su ji kenan a takaice abin da ya fara kawo Macron kenan yanzu ya ji ya jingina ya Kamaru duk abin da yake jinna a Kamaru lalle ya tabbatar da cewa lalle ko Kamaru na ta mirgi ne ta bangare Russia da China da Brazil da kuma India gaba ɗayan su a wannan lokacin ga kamanta da Iran ma da take cikin abin nan
Alhaji Sani Malam Hassan Jarkasa matashi ne a kasar ta Jamhuriyar Kamaru shi ma ya tofa albarkacin bakin sa kamar haka
ka san wannan zuwan Emmanuel Macron dole ne ya zo kasan daman bayin yanzu a Kamaru ba to Hausa suka ce wai ranan wanka ba boye cibiya to kasan dole ne don kasan shugaba Paul Biya shi ne da kina da rike da kasa biyar banda Kamaru to kaga dole ne zai tambayan arfar ma don a samu a taimaka ma Faransa saboda kasan guzurin su ya kare amma bai kare kwata-kwata yadda ake tsammani ba shine suke bukatan taimako a wurin shi mai kasan fulbir yake kasan shi ne da cidu mai fada a ji su kasan busu isa su fada a ji ba amma daga shi ne fada a ji don dole ne za su ka dan taimako ba wani wanda kake tsammani ba bayan da kake za su ka taimako kuma kasan aka ce teku be kin yayyafi zai dan kawo dan taimako amma taimako za su fi cin amfani su ne amma ba kaman a da da kake tsammani ba
abin sani dai anan tun da shugaba Macron ya hau kan galgan mulki a kasar Faransa farko kenan da ya tako kafarsa a Kamaru kuma alaka tsakanin kasar jamhuriyar Kamaru ya yi sanyi tun farko dai kasar ta Faransa tana diman kaso 65 ne cikin 100 amma a yanzu haka kaso 18 ne kacal ya rage wa kasar ta Faransa a kasar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
A gaida Muhammad Awal Garba to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shugaban gungun kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru kuma tsohon dan kwallon kafan kasar Samuel Eto'o ya amince da yanke wata shawara da aka yi wanda kocin kasar Jamhuriyar Kamaru Sam Bahane ya mika masa sunayen waɗanda za su taka leda a gasan cin kofin kwallon kafa na duniya da za a gudanar a kasar Qatar a shekarar baɗi sai kuma ta bangaren fafatawa wanda ake yi na kula-kula din da za su buga kofin kalu na kasar jamhuriyar Kamaru yanzu dai club din Gazelle sun kana da takwarata club din Bambutus de Buda wanda kowannen su ya jefa kwallo guda biyu a ragar dan uwansa sun tashi kunnen doki club din AS Fortuna ita kuma bata samu nasara akan takwarata ba club din Cotton ta Benin Garwa club din Cotton ta Benin Garwa ita ce ta jefa kwallo guda 1 kilo a ragar club din Fortuna anda club din Cotton din ne ta samu nasara akan takwalatata sai kuma club din Union de Douala ita kuma sun kara ne da club din Eagle ta bangaren Mungo ba wanda ya ci dan uwansa an tashi daga wasan banza da banza sai kuma club din Avion Academy ta sha kwallo guda ɗaya ne akan takwalata club din Renaissance de Ngumu wanda yanzu haka an tantance club guda hudu su ne za su fafata a club din cin kofin kalubale na kasar ta jamhuriyar Kamaru ministan wasanni na kasar Kamaru da motsa jiki Musta Muale Kumbi ya yi kira ga babban murya ga hukumar wasanni ta duniya FIFA da ta tsige shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru kuma tsohon dan kwallon kafan kasar Samuel Eto'o daga mukaminsa sannan kuma club din Cotton ta Benin Garwa yanzu haka ita ce wanda za ta gwabza da club din Edin domin ganin ko wane ne zai dauki kofin gwani na gwanaye na kasar jamhuriyar Kamaru a daidai wannan lokaci anda ake neman a fada kakar wasanni na shekarar 2023 a kasar ta jamhuriyar Kamaru baki daya yanzu kuma kamfanin da suke yi wa yan wasan inimitable sun kasar Kamaru kayayyakin wasa kok suna nema su maka tsohon dan kwallon kafan kasar kuma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru FICAFU Samuel Eto'o a kotu domin neman hakokinsu da suke nema su danne musu a daidai wannan lokaci Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha sun ce harin da Ukraine ta kai a gabashin Ukraine din ya kashe fursunonin yakin Ukraine akalla 40 da aka kama a fadan da aka gwabza a Mariupol yan awaren sun ce akalla fursunoni 75 ne suka jikkata fursunonin yakin na Ukraine wato POW a takaice na daga cikin waɗanda suka fake a masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal da ke Mariupol din An tafi da wani jirgin Rasha cikin murna saboda an ajiye shi ba bisa ka'ida ba. Jirgin saman sojan na zamanin Soviet bai zama abin tsoro ba kamar yadda ake nuna shi a gaban jama'ar Ukraine masu farin ciki da suka hallara don murnar kama jirgin. Bisa ka'ida MTLB na shekara 1970 na sojojin Rasha ne amma sun yi watsi da shi a arewa maso gabashin Ukraine.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki maɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.